This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirin na daren yau Litinin 5 ga watan Agusta shekarar 2024. A bangaren rahotanni mu za ku ji cewa shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger ya bayyana damuwa dangane da yadda ya ce Najeriya da jamhuriyar Benin sun baya wasu jami'an leƙen asirin Faransa mafaka da nufin shirya wuta makarkashiya.
Jakada Faransa da tana nan to ma biyo zo ake cin nan sai ana cewa a jami'in tsaro ne ba na tsaro bane dan Sadiq Kanute ne da mun ka kore shi daga nan kewaya yana Abuja Najeriya.
Muna kuma tafa da rahoton yadda ta kwashe da masu zanga-zangar neman sauƙin halin kunci da jama'a ke ciki a jihar Kaduna, inda gwamnatin jihar ta sa takunkumin hana fita na tsawon sa'o'i 24.
Mu yanzu abinda muke bukata ba za mu je ne zanga-zanga ba sai an mai da tallafin man fetur.
Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin, ciki kuwa har da shirin ɗan ƙasa da hukuma tare da Mahmud Ibrahim Kwari da ma labarin wasanni. To amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an muni lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da tawagar shi akan al'amuran tsaron ƙasa akan rikicin Gabas ta Tsakiya yau Litinin, sannan kuma ana sa ran zai gana da Sarki Abdullah na biyu, yayin da shugabannin Isra'ila suke gargadin maida kakkausar martani har idan aka kai mata hari, a sa'ad da ake samun fargaba a game da wasu matakan da Iran ko kawayenta suke shirin kaddamarwa a yankin. Wani mai magana da yawun ma'aikatar wajen Iran ya faɗa a wurin wani taron manema labarai a yau Litinin cewa Iran ba ta da niyyar da rura wutar rikici a yankin, amma kuma tana da ƴanci ta ɗau mataki akan Isra'ila biyo bayan harin da ta kai mata a makon jiya wanda ya kashe shugaban siyasar Hamas Ismail Hanayi a Tehran. Iran tana tuhumar Isra'ila da kisar Hanayi wanda ya faru sa'o'i bayan da Isra'ila ta kai wani harin sama a Beirut wanda ya sanadiyar kisar wani shugaban kungiyar mayakan Hezbollah wacce kamar Hamas take samun goyon bayan Iran. Kasashen Turkiya da Japan a yau Litinin sun bi sahun kasashe irin su Amurka da Faransa, Canada, Burtaniya da Jordan, inda suka shawarci 'yan kasar su fice daga Lebanon tare da yin gargadin yiwuwar fadawa hadari. A Najeriya, zanga-zangar tsadar rayuwa da ake gudanarwa ya dan lafa yau Litinin, inda 'yan tsirarin mutane ne suka fito a manyan birane a kasar bayan da jami'an tsaro suka yi amfani da karfin tsiya wajen tarwatsa masu zanga-zanga. Dubin dubatan mutane ne suka fito kan tituna a birane har da Abuja da kuma Lagos, wacce ta kasance cibiyar kasuwancin kasar, inda suka buƙaci gwamnati ta dau matakan sassauta musu matsatsin tsadar rayuwar da suke fama da shi a kasar, da kuma batun rashin tsaro da ya addabe su wanda suka fara a ranar Alhamis din da ya gabata, kana za su ci gaba har zuwa ranar 10 ga wannan wata mai ci na Agusta. Kungiyar Amnesty International ta ce akalla mutane 13 ne aka kashe a sanadiyar arangama a tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar tun ranar Alhamis. 'Yan sanda sun bayyana cewa mutum 7 ne suka mutu. Kasar Australia ta bayyana matakin gargadin ayyukan ta'addanci a hukumance zuwa mai yiwuwa a daidai lokacin da ake fuskantar tashin hankali a game da rikicin Gaza. Hukumomin tsaro a birnin Canberra sun yi amanna cewa yiwuwar aikata munanan ayyukan ta'addanci ya dada karuwa sabanin yadda hukumomi suka bayyana raguwar yiwuwar aikata ayyukan ta'addanci a watan Nuwamban 2022. Hukumar leƙen asirin ƙasar Australia ta yi amanna cewa yanayin tsaro a cikin gida da ma duniya baki ɗaya ya dada taɓarɓarewa. Shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar Australia, wato ASIO a taƙaice, Mike Burgess ya faɗa wa manema labarai yau Litinin a Canberra cewa ana samun karuwar 'yan Australia da ake cusa musu tsatsauran ra'ayi sannan hakan na faruwa cikin gaggawa.
We've seen a global rise in politically motivated violence.
Yace mun ga yadda ake samun ta'azzarar rikici da ta'addanci dake da nasaba da siyasa a fadin duniya. Kasashen da suke bin tsarin demokradiyya suna kokarin shawo kan wannan matsalar, cikin su kuwa har da kawayen mu Amurka da Burtaniya.
There are many things driving this global trend toward
akwai dalilai da dama da ke haifar da wannan yanayin da ke kai ga tashin hankali kasashe a fadin duniya sun damu da yadda ake cusawa matasa tsatsauran ra'ayi ta yanar gizo da kuma wasu sabbin dabaru da ake bijiro da su. Kasar Australia tana da matakai biyar a hukumance karkashin tsarinta na auna barazanar ta'addanci a kasar daga matakin tabbaci zuwa matakin ba sa rai ba. Sojojin Ukraine sun faɗa yau Litinin cewa sun kakkabo jirage mara matuka 24 da Rasha ta kai mata hari da su cikin dare, inda ta auna wurare da dama a cikin kasar. Dakarun sojin saman Ukraine sun ce sun dakile hare-haren ne a yankin Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kirovohrad, Kyiv, Poltava, Sumy da Vinnytsia. Gwamnan Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, ya wallafa ta manhajar Telegram cewa hare-haren na Rasha ya raunata wasu mutane biyu sannan ya lalata gidaje da wasu gidajen gona. A yankin Rasha na Belgorod kuma, wanda ke tsallaken kan iyakar Kharkiv, yau Litinin, jami'ai sun ce wani harin Ukraine ya raunata mutum daya sannan ya lalata wasu gidajen da ake zama a ciki su hudu a garin Shebekino.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na farko da zai kama birnin Yamai a jamhuriyar Niger, inda shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger din ya bayyana damuwa dangane da yadda ya ce Najeriya da jamhuriyar Benin sun baiwa wasu jami'an leƙen asirin Faransa mafaka da nufin kwanto kurar da za ta haddasa musu tashin hankali. Daga birnin na Yamai ga wakilin Muslim Mumini Barma da ƙarin bayani.
A cewar Janar Chani, wasu bayanan sirrin da suka tattara ne suka tabbatar wa hukumomin mulkin sojan Niger cewa har yanzu Faransa ba ta janye ƙudurinta na ganin ta yi amfani da wasu ƙasashe makwabta ba don cimma gurinta na haddasa hatsaniya a wannan ƙasa.
Akwai wani ya yi zama nan jakada Faransa da tana nan, to ma giyozo ake ce nan sai ana cewa a jami'in tsaro ne, ba na tsaro ba ne, ɗan sari Kanoje ne, da mun ka kore shi daga nan kewaya yana Abuja Nigeria, waɗanda da sun ka gudu da accan ƴan ƙasar Niger kullun tare suke, to ma giyozo wanda da nake ce ma yana Abuja, sun tattara mutane daga Kaduna, Katsina, Sokoto tun cikin shekara waccan da ta wuce suke nan suna tsare-tsare don su cuta muna.
Ya kuma kara da cewa wasu bayanan na daban daga jamhuriyar Benin na nuna alamun shirin kitsa wata mummunar aniya, duk kuwa da cewa iyakar kasashen biyu na rufe.
Sun ce muna basu da minene, mun sani abinda muke gani, ba mu ce suna da bataliya ba, amma suna da mutane da mun san sunansu, mun san inda an ka aihe su, mun san yaushe sun ka shiga Benin, mun san wani aiki ne suke nan suna yi cikin bangare na Benin ko'ina, mun san yawansu, mun san motocin da suke umfana da su.
A wani bangare na wannan yunkuri da Faransar ta sa gaba tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023, shugaban majalisar ta CNSP ya ce sun gano ƙarin sirrin ɓoye masu cike da wasu bayanan fallasa.
Ɗan ƙasa Canada da ɗan ƙasa Denmark Faransa ta sata an ka kai su don su yi ma ƴan ta'adda horo, rana tsaka sun ka ce a ƴan Niger sun aika ƴan ta'adda sun sace ƴan ƙasa Canada guda da ƴan ƙasa Denmark guda, kuma Allah yana gani su ne fa sun ka ɗauke su sojan haya suna ciki har ranar 15 ga watan July. Muna dube da su, mun san duk abin da suke yi, mun san inda suke, suna nan wurin suna yi ma mutane horo.
Kawo yanzu ba wani martani daga gwamnatocin kasashen nan uku da Abdulrahman Chani ke zargi da yunkurin haddasa fitina a Niger, yayin da ofisoshin jakadancin Faransa da na Benin a wannan ƙasa ke rufe. Yunkurin jin martanin ofishin jakadancin Najeriya ma bai yi nasara ba. domin wani jami'in diplomasiyyar kasar da muka tuntuba ya ce ba za su yi magana akan wannan al'amari ba sakamakon darajta babbar alakar al'ummomin kasashen biyu masu al'adu da addinai da komai na zamantakewa iri daya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To Allah shi kyauta a gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma sai jihar Kaduna a Najeriya, inda wakilin matan Isa Lawal Ikra ya shaida mana yadda aka kasa kwashewa da mara tsakanin masu zanga-zangar neman sauƙin kunci da tsadar rayuwa da ta yi wa 'yan ƙasar katutu da ya kai ga gwamnatin jihar ta Kaduna sanar da saka dokar hana shiga da fita na tsawon sa'o'i 24, kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Zanga-zangar da aka wayi gari da ita a fadin garin Kaduna da kuma kwariyar garin Zariya da ita dauki wani sabon salo ne saboda yadda mata da matasa har ma da kananan yara suka dinga tare hanyoyin shiga Kaduna, sannan a cikin garin Kadunan kuma suka dinga tare motoci da sauran ababen hawa. Kafin daga bisani suka taru guri guda dauke da kwalaye da kuma tutocin kasar Rasha suna masu waƙoƙin kuka da halin da suke ciki. Gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da saka dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i 24, kamar yadda kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwa ne shaida wa muryar Amurka.
Mun yi la'akari ne da halin da muka tsinci kanmu, inda yayin da ake wannan zanga-zanga wasu suna ta satan dukiyoyin al'ummomi, suna kuma barnatar da kayayyakin al'umma da kuma wasu gine-gine na gwamnati. To ganin haka shine majalisar tsaro ta jihar Kaduna ta yi nazari akan wannan abin, sannan kuma baki ya zo daya da cewa a sa wannan dokan zirga-zirga a cikin garin Kaduna da kewayenta da kuma birnin Zariya ma da kewayenta gaba daya. Kuma wannan dokan ta fara aiki ne nan take, babu fita babu shiga na awa 24 baki daya.
Ya shafi har matafiya kenan da za su ketara zuwa wasu gurare.
Kwarai da gaske, kwarai da gaske.
Ina maganar da ake cewa ganin yadda masu zanga-zanga suka yi tururuwa suka dumfari gidan gwamnati kamar jami'an tsaro sun yi harbe.
A yau nan da muke wannan maganar babu wani abu makamancin haka.
Ya zuwa yanzu ya ake ganin yanayin yadda garin yake bayan saka dokan nan?
Ina tabbatar maka jami'an tsaro sun shawo kan wannan halin da muka tsinci kanmu.
To ko wannan dokar hana zirga-zirga na da wani tasiri na takaita abubuwan da suka fara faruwa a wannan rana? Wannan ce tambayar da na yi wa masani a harkokin tsaro Manjo Yahashin Komai Ritaya.
Tasirin dama shi ne don a samu a tsagaita irin abin da ya faru ko yake faruwa na fashe-fashen da sace-sace da ake. Kaga yanzu ai tunda an kore kowa, to amma ba kore mutane din bane dama al'amarin. Dole ne su shugabanni in an yi haka su yi maza-maza su biyo da jawabi wanda zai kwantar da al'umma zukatansu a san cewa an ji kokensu kuma za a ɗau mataki.
Yanzu haka dai jami'an tsaro na ci gaba da zagaye garin Kaduna har zuwa cikin daren wannan rana ta Litinin don tabbatar da bin wannan doka ta na zirga-zirgar da gwamnati ta sanar. Kamar dai yadda ɗan jarida Malam Haruna Ibrahim Nasarawa da ke cikin garin Kaduna ya tabbatar ma da muryar Amurka.
Yau ganin irin yadda abin ya kazance, jami'an tsaron ya zama ba su da mafita illa su sanya wannan dokar, ko da ta wucin gadi ce ya zama an fasa wannan gungun matasa a san kauce. To a yanzu haka da nake magana da kai, akwai ƙarin harbe-harbe na jami'an tsaro wanda suke tarwatsa mutane idan sun ga gungun su ba a yarda su zauna ba.
A birnin Zariya dai bata fara da matsala ba, sai dai kuma a yau Litinin zanga-zangar ta juye inda ta ɗauki zafi, in ji wani mazaunin garin Zariya Muhammad Gali Zariya.
Zanga-zanga ta yi zafi a ɗan magaji, ta yi zafi a kwangila, ta yi zafi daga kofan doka zuwa ran abawu ɗan agwaro.
Amma me ya faru?
To abin da ya faru, yara dai sun fito da safe da tutoci na Rasha, sai sun je kofan doka nan suke yin sansani. To daga nan sai su tara duk motocin da za su zo su ce sai an sa ganye. To fitowar sojoji ne su kuma kawai suka ce kowa ya wasi. To nan aka fara taƙaddama, suka dinga harbe-harben bullet na roba, suka dawo kuma suna harba ma mai rai don sun harbo su.
Ɗan jarida Malam Haruna Ibrahim Nasarawa ya ce,
wayewar garin yau haka matasa suka dinga dandazo daga unguwanni daban-daban suna tasowa zuwa cikin garin Kaduna. So wannan abin ya tsaida Kaduna shak.
Masu zanga-zangar dai sun dage cewa ba za su janye wannan zanga-zanga ba har sai gwamnati ta amsa koke koken da suke ta aikiwa.
Mu yanzu abin da muke bukata ba za mu je ne zanga-zanga ba sai an mai da tallafin man fetur.
Isa Lawal Ikara daga Kaduna a Najeriya.
An gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. Masu sauraro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a duk sanda aka sha'awa za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari shirin mu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne, mai yin wannan la'ananne ne.
Masu saurari, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Ni a gabana akwai wadda mace ce take neman 2,500 ta sayi magani, an rubuto mata asibiti babu cutar nan sai da ta kai ta har kiyama.
Mu a duniya mun ga yadda wannan gaban ƙasa na Rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka, na ƙwato talaka haƙƙinsa.
Bacin zanga-zangar yaƙi da tsadar rayuwa a Najeriya shine lamarin da shirin zai haska fitila a kai, a dakace mu.
Afirka mutum ne ‘yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baki miji ko na mace.
Madalla. Masaurai, yau ce rana ta 5 da fara zanga-zangar lumana a Najeriya, wanda matasan ƙasar suka shirya tsawon kwanaki 10 da nufin nuna damuwarsu akan kalubale daban-daban da ke addabar 'yan ƙasar. Kalubalen tsaro, tsada da hauhawar kayayyakin masarufi, da yunwa da taɓarɓarewar kiwon lafiya da ilimi, da kuma tsadar musayar kuɗaɗen ƙetare kana da ƙarancin abinci, na daga cikin matsalolin da 'yan Najeriya ke kokawa a kai, wadda galibinsu sun samo tushe ne daga janye tallafin da gwamnatin ƙasar ke bayarwa ga farashin albarkatun man fetur a ƙasar. A ranar Alhamis da ta gabata ne, matasan na Najeriya suka fara wannan zanga-zanga a faɗin ƙasar baki ɗaya.
Transportation yayi tsada, sannan ga lafiya yanzu ka duba ga akan 3,000 sai mutum ya mutu. Dan ni a gabana akwai wadda mace ce take neman 2,500 ta sayi magani, an rubuto mata asibiti babu cutar nan sai da ta kai ta har kiyama. Wannan kenan. Sannan kuma bayan haka ga ainihin ilimi, yanzu ka duba ga ada abin da ake biya 18,000 kuɗin registration da shauransu, sai ga 18,000 ɗin nan wallahi billahi alazim akwai wanda 3,000 bai da ita, ko 5,000 ko 8,000, sai ya zo gidan rediyo ya yi bara a ba mu tsaro, a janye mana a damu da tallafin mai.
Sunana Ibrahim Ahmad. Gaskiya abin da ya fito da mu, abin da ake mana ne, ba ma jin daɗi. In za mu tafi makaranta, tsadar kuɗin mota, fetur ya tsada, komai da komai ya tsada na rayuwa.
Wanda yake zanga-zangar ta rikide zuwa yanayi na tarzoma a wasu jihohin ƙasar ta Najeriya, irin su Kano da Jigawa da Borno da Kaduna da Katsina da sauransu, har ma hukumomi a jihohin da lamarin ya shafa suka sanya dokar takaita zirga-zirga. A jiya Lahadi, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi jawabi ga 'yan ƙasa. Ko da yake shugaban ya ce ya ji abin da 'yan ƙasar ke faɗi, amma ya roƙe su ƙara haƙuri. Gwamnatin suna ɗaukar matakan rage raɗaɗin da suke ciki. Sai dai masana da ke sharhi kan harkokin shugabanci, irin su Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano, na ganin rashin ambata koda guda cikin bukatun masu zanga-zangar a cikin jawabin shugaban ka iya iza wutar zanga-zangar.
To wallahi akwai fargaba kwarai na cewar wannan jawabin nasu zai fusata masu yin zanga-zanga, don haka da ta daɗa janwo asara mai yawa, kuma ta jefa ƙasar da tsarin demokaradiyyar a cikin niyyarsu. Idan mutanen gwamnati za su bibi sharhin da ake yi akan jawabin shugaban ƙasa kuma su amfana da shi, to ya kamata su ma su koma su sake tunanin hanyar da za su gamsar da 'yan ƙasa. A ɗaya daga ciki ko a kuma tsawahi wani jawabin nan da 'yan kwanaki kaɗan, ko kuma a fito da fashin baki na gwamnati wato a hukumance cewar abu kaza da yambata yana nufin kaza abu ya hada hadda kaza sai su shigar da bukatun yan kasa a ciki kuma tun din suka yi aka to ya zama matsayar gwamnati in ya so sai a zuba ido aga kuma sun aiwatar amma ba haka ba to kamar ihun ka banza suke nuna mutane
har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodiko ke nasa samu.
Mazare ƙasa da sa'o'i 24 da jawabin shugaba Bola Ahmed Tinubu sai masu wannan zanga-zanga suka sake salo inda a biranen Kano da Jos da Katsina matasan suka yi dandazo a titunan biranen rike da tutar ƙasar Rasha.
Sunana Usman Sa'ar Maya wanda aka fi sani da Usman Tawakkali Yarwa. Mu Rasha tsarinta yanzu dole mu soshi yana burge mu tana kula da al'ummar su.
Sunana Abubakar. Manufarmu ta daga wannan tuta shine domin mu kai wa shugabannin mu koken abinda muke ta kuka yau gwamnati ta dubi talaka a irin halin da yake ciki. Yadda da ƙyar talaka ike samu yaci so biyu a rana babu abinci wadatacce a ƙasa sannan kuma babu isasshen securitin da mu talaka za mu fita mu noma
ba ma tuta ce kuma ta wata ƙasa ba ta ku ba za ta kawo muku wannan
to dalilin mu na haka mu a duniya mun ga yadda wannan gaban ƙasa na Rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka na ƙwato talaka haƙƙinsa shi yasa muka ga ya kamata mu sanarwa da duniya waɗanda suke da kishin ƙwato talaka haƙƙinsa su fito su sa baki domin Allah ya kawo mana sauki a cikin wannan lamari.
Farfesa Kamil Sani Fage masanin diplomasiya da nazarin siyasar ƙasa da ƙasa ya yi fashin baki game da wannan sabon salo.
Ya danganci ga yadda gwamnatin ta ɗauki mataki a kai, amma idan muddin ta ce za a yi ƙarfi to wannan zai jawo maganganu daban-daban. Misali kaga yanzu yadda jami'an tsaro suka fito suka ɗauki tsauran mataki akan masu zanga-zangar nan ya sa har irin su Amnesty International sun fara magana cewa a sako wanda aka kama har kuma sun fara maganganu akan irin wannan. To don haka gaskiya idan yanzu gwamnati ta ce za ta yi ƙarfi ta murƙushe masu daukan tutar Rasha din nan da ko ba komai za ka ga shi kansu su Rasha din za su fara maganganun cewa bai kamata a haka ba wanda kuma zai iya haifar da gaskiya matsala sosai a kan abin da yake na cikin gida kuma in ba a yi hankali ba ya zama to an samu shigar wasu ƙasashe cikin al'amarin.
To Allah ya kyauta, masu rare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta, ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta.
An gaishe ka Ibrahim Mahmud Kwari, yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni.
Ƙungiyar ƙwallon kwando ta mata ta Najeriya wato D Tigress ta kafa tarihi a gasar wasannin Olympics na bana da ake gudanarwa a birnin Paris na ƙasar Faransa bayan da ta sami galabar doke ta kwararta ta ƙasar Canada a jiya Lahadi wanda ya ba ta damar tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar ta ƙwallon kwando. Najeriya wadda ita ce ta 12 a jadawalin mafibitan ƙasashen duniya a fagen wasan ƙwallon kwando ta yi wayan bayani ta doke Canada da maki 79-70 inda ta zama ƙasar Afirka ta farko da ta sami kaiwa wannan matakin gasar yayin da Canada da take ta biyar a jadawalin na duniya ta yi wajarar daga gasar daga matakin rukuni. A wasanta na farko na matakin na rukuni, Najeriya ta doke Australia da maki 75-62 a ranar Litinin da ta gabata kafin nasarar da ta samu akan Canada. To sai dai a jiya Lahadi, Australia ta yi galabar doke mai masaukin baki wato Faransa da maki 79-72 wanda ita ma ya ba ta damar samun tsallakewa zuwa matakin na quarter final tare da Najeriya da Amurka da Spain da Serbia da Jamus da kuma Belgium. A daya bangaren kuma shahararren dan wasan tennis Novak Djokovic ya cimma burin da ya rade yana muradi a yayin da ya sami lashe lambar zinari a fagen tennis na gasar wasannin Olympics na bana. Djokovic ya sami nasarar ne bayan doke sabon abokin adawarsa Carlos Alcaraz da turni biyu a jere, lamarin da ya bashi damar kammala komai a duniyar tennis. Dan wasan dan kasar Serbia mai shekaru 37 ya daidaita tarihin lashe mafi yawan gasannin tennis a duniya da manyan kofunansa 24 na Grand Slam, inda kusan kowace irin gasa ta tennis a duniya ya lashe kofunta. Wannan nasara da ta jefa Djokovic a cikin kwalla ta farin ciki da cikar burin rayuwa, har ma ta kai shi ga kadatutar kasarsa ta Serbia cikin muna da farin ciki a filin wasan. Har yanzu dai dan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen na ci gaba da zaman jiran tsammani kan makomarsa, yayin da har yanzu ba a sami kungiyar da ta taya shi ba, duk kuwa da cewa tuni da sabon kocin kungiyarsa ta Napoli Antonio Conte ya kammala tsare-tsarensa na shekara ba da Osimhen a ciki ba. Kungiyar PSG da ke kan gaba wajen farautar dan wasan ta yi shiru tukunna saboda ta saka sharadin sai ta ce farar da wasu ɗan wasan ta kafin ta iya sayan Osimhen. Arsenal ma da ta nuna sha'awarsa a can baya, a yanzu ta mai da hankali kan sayo wasu ɗan wasa kamar Julian Alvarez na kungiyar Manchester City. Zaɓin da ya rage wa Osimhen a halin yanzu shi ne Chelsea, wadda ke da ɗan wasa Romelu Lukaku da kocin Napoli ɗin ke buƙatar ruwa a jallo, wanda kuma ana iya amfani da shi a matsayin wani sashe na yarjejeniyar sayan Osimhen. To sai dai kuma rahotanni sun bayyana cewa a halin yanzu Osimhen bai da yaƙini da tabbaci da kuma sha'awar komawa Chelsea, sakamakon rikice-rikice da koma bayan da take fuskanta a baya-bayan nan. To ƙarshen labarin wasanni kenan.
To a gaida Murtala Faruk Sanina, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu kuwa lokaci ne da za a saurari labarai a takaice.
To Hauwa a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da tawagar shi akan al'amuran tsaron kasa akan rikicin gabas ta tsakiya yau Litinin. Sannan ana sa ran zai gana da Sarki Abdullah na biyu yayin da shugabannin Isra'ila suke gargadin maida kakkausar martani har idan aka kai mata hari a sa'ar da ake samun fargaba a game da wasu matakan da Iran ko kawayenta suke shirin kaddamarwa a yankin. A Najeriya, zanga-zangar tsadar rayuwar da ake gudanarwa ya dallafa yau Litinin, yayin da 'yan tsirarin mutane ne suka fito manyan titina a manyan biranen kasar bayan da jami'an tsaro suka yi amfani da karfin tsiya wajen tarwatsa masu zanga-zanga. Kasar Australia daga ta bayyana matakin gargadin ayyukan ta'addanci a kasar a hukumance zuwa mai yiwuwa a daidai lokacin da ake fuskantar tashin hankali a game da rikicin Gaza. Hukumomin tsaro a birnin Canberra sun yi amanna cewa yiwuwar aikata munanan ayyukan ta'addanci ya dada karuwa sabanin sadda hukumomi suka bayyana raguwar yiwuwar aikata ayyukan ta'addanci a watan Nuwamban 2022. Sojojin Ukraine sun faɗa yau Litinin cewa sun kakkabo jirage mara matuka 24 da Rasha ta kai mata hari da su cikin dare, inda ta auna wurare da dama a cikin kasar. Dakarun sojin saman Ukraine sun ce sun dakile hare-haren ne a yankin Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kirovohrad, Kyiv, Poltava, Sumy da Vinnytsia. Gwamnan Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, ya wallafa ta manhajar Telegram cewa hare-haren na Rasha ya raunata wasu mutane biyu, sannan ya lalata gidaje da wasu gidajen gona. A yankin Rasha na Belgorod kuma, wanda ke tsallaken kan iyakar Kharkiv, yau Litinin, jami'ai sun ce wani harin Ukraine ya raunata mutum daya, sannan ya lalata wasu gidajen da ake zama a ciki su hudu a garin Shebekino.
To masu sauraro, baki daya da haka za mu nadi tabarmar shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. A madadin dukan waɗanda suka taimaka a shirin yanzu, muku kamar yadda kuka ji shi, musamman ma Julie Leathers Creation da ta ba da umarni da Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatarwa ta karanto labaran duniya, sai engineer mu Helen Hawa Sharif, ke fatan alheri gare ku baki daya. Ma'assalam.